amarahum, masu tsaron wutan wasu mala'iku ne masu girma masu kuma tsananin ƙarfi waɗanda ba su saba umarnin Allah madaukaki. Al-Imam al-Hakim ya inganta wani hadisi a cikin Al-Mustadrak mujallal na biyu shafi na 494. Sayyiduna Ali Allah shi ƙara masa yarda ya karanta wannan aya ta suratul Tahrim aya ta 26. A lokacin da Sayyiduna Ali ya karanta ayan sai ya ce wa musulmai, allimu anfusakum wa ahlikum al-khaira wa adibuhum. Abinda Allah yake nufi da cewa ku tserar da kawunanku kuma ku tserar da iyalanku daga shiga wuta, Allah yana nufin ku karantar da kawunanku al'amari na addini kuma ku karantar da iyalanku dukkan wani alhairi, ku ladabtar da su. Domin a lokacin da kake auren mace, kada kai tamanin ka gama, wato ka samu matar da an gama ba ta tarbiyya, wannan kuskure ne. Mace ba ta wato wadatuwa daga neman tarbiyya a lokacin da take gidan iyayenta, tarbiyyar da ta samu na iyaye ne. Lokacin da za ta zo gidanka akwai kuma tarbiyya na zaman aure na musamman wanda kai za ka mata. Shi yasa Allah madaukaki ya ce ku tserar da kawunanku daga shiga wuta, duk abinda zai yi dalilin mutum ya tafi wuta ya yi kokari ya nisance shi, kuma baya ga haka ya nisantar da iyalinsa daga tafiya wuta. Babu abin da yake nisantar da mutum daga shiga wuta irin ilimi. Duk mutumin da ke tare da jahilci babu ko shakka yana tare da sabubban tafiya wutan jahannama. Allah shi kare mu. Wannan dalilin da yasa malamai suka fifita a karantar da mace a cikin gida. Sai fa in mijin ba shi da halin karantar da ita, ba shi da ilimin, ko yana da ilimin ba shi da lokacin da zai karantar da ita, to ya sama mata fa hanyar da za ta samu ilimi. Amma inda hali a karantar da mace a cikin ɗakin aurenta shine yafi dacewa, don abinda Allah ya faɗa kenan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ka duba fatawar Lajnatul Da'ima mujallal na 12 shafi na 145. Kamar yanda Allah madaukaki ya umarce ka ka tsare rayuwar matanka a nan duniya, haka nan Allah yake umurtan ka ka tsare makomarta a ranar tashin kiyama. Ba ƙaramin laifi bane mutum ya bar matarsa ta jahilci. Don haka wajibi ne mu yi kokari wajen karantar da su addini. Mace ta san dokokin zaman aure da kuma yanda ake bautan Allah madaukaki. Ban kirga matan da suka aiko min tambaya, kafarta mallan shekara 20 kenan nayi ina ibada, ban san abin da ake ce ma wankan janaba ba. Sai wannan satin naji wani malami yana faɗa, wai ibada in an yi ta da janaba a jiki Allah bai karba. Kakakenan ibadun da nayi na shekara 20 ni ko sai in bada amsa dubu su inganta ba. Don jahilci ba uzuri bane a wajen Allah. Idan tana da haƙƙi, ku lura da cewa haƙƙin mijinta yafi girma. Mutumin da zai tsare matarsa a gida bai bata ilimi ba, kuma bai bata daman ta nemi ilimin ba, ta zauna da jahilci ibadan ma bata san shi ba. Wallahi akwai mutanen da hatta alwalad da ake bayan jima'i ba su san da shi ba, wanda ko sunna ce ta manzon Allah. Bayan jima'i ga wanda zai kwanta bacci, idan kana son ka kwanta bacci baka da halin wanka, to kamata yayi a ce kayi alwala. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 21 shafi na 343 yace wa yakrahu lahu an yanama duna an yagtasila aw yatawadda'a. Ba daidai bane miji yayi jima'i da matarsa, ya kwanta yayi barci da janaba a jikinsa ba tare da yayi wanka ko ma alwalan ba. Aka ce kayi wanka, babu mamaki kana da mutuwan jiki ko kuma ana sanyi, babu ashanar da za a kunna wuta a dafa ruwa. To tunda babu halin dafa ruwa, sai kayi alwala kafin ka kwanta. Kai idan ma ba za ka yi alwalan ba, babu mamaki kasala ta maka yawa, to kayi taimama, hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad. kai ta mama a ɗakin naka ka duba Fathul Bari mujallal na farko shafi na 313. Rashin kulawa da al'amura na addini shi yake kai mu ga matsala ta gaba, ita ce matsala ta rashin kishi da ke aukuwa tsakanin musulmai. Kana samun musulmi da bai damu da yawan fitan matarsa ba, ta fita da safe, ta fita da rana, ta fita yamma, ta fita ta shiga bai damu ba, bai kuma damu da irin suturar da matarsa ma take sawa ba. Babu mamaki shike sayo mata manya-manyan wanduna tana sawa tana yawo a gari. Bai damu da mutumin da ke shiga ɗakinta ba ma. Yana da kyau ku sani ya ku ƴan uwa, imani wallahi yana tare da kishi. Mutumin da duk ba shi da kishi to hakika yayi babban rashi. Ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 4846, Sahihu Muslim hadisi na 4499. Sa'ad bin Ubada yana cikin sahabban Annabi Muhammad, aka ce ya gaya wa manzon Allah, wata riwayar kuma aka ce ai labari ne iso ga Annabi Muhammad. Sahabbai suke bada labarin abinda Sa'ad bin wato Ubada ya faɗa. Yana cewa law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati, da zan ga wani mutum yana tsaye da matana, la darabtuhu bisayfi ghayra musfihin anhu, wallahi idan da takobi a hannuna kwanansa ya ƙare, in ji Sa'ad bin Ubada. Ya faɗi wannan magana, sahabbai suka ɗauko ta suka kawo wa manzon Allah, ya Rasulullah, ka ji abinda Sa'ad ya faɗa? Manzon Allah ya ce, me ya ce? Abinda Sa'ad bin Ubada ya faɗa ya ce, law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati, da zan ga wani mutum yana tsaye da matana, to fa kwanansa ya ƙare. Sai manzon Allah ya ce, ata'jabuna min ghayrati Sa'adin, yanzu har kuna mamakin kishin Sa'ad bin Ubada? Sahabbai suka ce ai abin ya kai makura, tsayuwa kawai dan an yi da matarka sai ka ciro takobi ka filla kan mutum? Sai Annabi ya ce, to la'ana aghyaru minhu, wallahi na fi shi kishi, in ji Annabi Muhammad. Manzon Allah ya ce, to wallahi na fi shi kishi, in ma kuna mamakin nasa kishin, wallahu aghyaru minni, shi ko Allah da ya halice mu ya fi ni kishi, in ji manzon Allah. Na fi shi kishi, Allah kuma ya fi ni kishi, min ajil ghayratillahi harrama alfawahisha ma buhara min hawa ma batan, saboda tsananin kishin Allah shi yasa Allah ya haramta alfasha, alfashar da ta bayyana da wacce ta ƙuya. Alfasha wacce ta ƙuya tana nan da yawa, don haka Allah bai san abinda duk ya kamanci zina ko abinda ke kira zuwa ga zina ɗin. Annabi ya ce, wala shakhsa aghyaru min Allah, ba a samun mutumin da ya kai Allah kishi, in ji manzon Allah, hadithin muttafaqun alai. Don haka rashin kulawa ta sashin al'amari na aure yana zama alama na nakasar imani. Kada ka yarda a siffanta ka da rashin kishi. Akwai hadisin Abu Huraira yana cikin Sahihu Muslim hadisi na 930, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna Allah ta'ala ya garu, lallai fa Allah madaukaki yana kishi, in ji manzon Allah, wa innal mu'mina ya garu, shi ma mutum idan dai yana da imani, manzon Allah yace za a samu yana da kishi. Wa ghayratullahi an ya'tiyal mu'minu ma harrama Allah alaihi, kishin Allah ya danganci abinda ya shafi sabawa umarnin Allah madaukaki. Mumini ya aikata abin da Allah ya haramta, Allah bai so. Daga cikin kishi akwai wanda Allah yake so, akwai wanda Allah bai so, ba kowane iri bane Allah yake so. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka yana cikin Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 5,905. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, min al-ghayrati ma yuhibbu Allah, daga cikin nau'ukan kishi akwai wanda Allah yake so, wa minha ma yabghudu Allah, daga cikin nau'ukan kishi akwai wanda Allah bai so. Wani irin kishi ne Allah yake so, wani irin kishi ne Allah bai so. Fa amma allati yuhibbuha Allah, amma fa kishin da Allah yake so, falgairatu fil riba shine a samu kayi kishi saboda akwai wani dalili na kokonto. Wata alama ce ta nuna maka cewa matarka ta yi wani abin da ake zargi ko ake shakka a kai, to sai kai kishi akan wannan abin. Yadda Sa'ad bin Ubada yake yi, yace shi da zai ga mutum yana tsaye da matarsa, ai kaga akwai dalili, kaga wani ya tsaya da matarka sai kai kishi saboda alama ta zato. To irin wannan kishin Allah yana son shi. Manzon Allah yace wa minha ma yabghudullah, akwai kuma nau'in kishi wanda Allah bai so, wa ammal ghayratu allati yabghudha Allah, kishi wanda Allah bai so, fal ghayratu fi ghayrir riba, shine mutum yayi kishi babu alamar shakka, babu dalilin zargi, haka nan kawai ka kama kishi da matanka. To irin wannan kishin Allah bai son shi. Ka shigo gida kai sallama, daya bata amsa ba, na biyu bata amsa ba, da ka shigo sai ta fito sannu da zuwa, ina kike, kin leka katangan, kaga babu dalili. Irin wannan kishi Allah bai son shi. Jama'a mu mai da hankali, kishi ibada ce. Bahaushe yake cewa daga kin gaskiya Allah shi mana kariya. A suratul anfali Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasul,
ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasul la taqulu amanatukum wa antum ta'lamu
annama
amwalukum wa awladukum وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكى إيماني إذن دي كن إيماني لا تكون الله والرسول كدف لنك شن أمانر الله دم تمنزن الله كرك لنك شن أمانر الله تمنزن سا wa taqulu amanatukum, za ku kai ga cin duka wani nau'in amana, wa antum ta'lamuna alhali, kuna sani ku kiyaye cin amanar Allah da ta manzonsa. Duk mutumin da zai ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah, to babu wata amanar da kuma ba zai ci ba. Allah shi kare ku. Wa alamu, ku sani, annama amwalukum wa auladukum fitna, dukiyarku da ƴaƴanku fitina ce fa, wa annallaha indahu ajrun azim, a wajen Allah ake samun lada mai girma. Allahumma inna na'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitana. Nabiyar, mutumin da bai adalci tsakanin matansa shi ma ya ci amanar Allah madaukaki. Duk mutumin da bashi da adalci a gidansa, babu ko shakka wannan mutumin maci amana ne. Kurare da dama a nan arewa ana samun al'ada na fifita uwar gida, har ma ana cewa uwar gida sarautar mata. To al'ada ce ta arewa, babu alaka da sunnar annabi Muhammad. A ka'idar musulunci, da uwar gida da amarya matsayinsu guda a wajen miji, babu wata mata da take fin wata, kowace zaman kanta take. Don haka babu dalilin da zai sa a sa amarya ta dinga shara ga uwar gida, ta dinga wanki ma uwar gida. Wannan duka ya saba makarantarwar annabi Muhammad. Ka duba sahihu sunan Tirmidhi, sahihu sunan Ibn Majah, hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man kanat indahu imra'atani, wanda ke da mata biyu, falam ya'dil bainahuma, yake adalci tsakaninsu, ja'a yawmal qiyamati wa shikkuhu saqitun, zai tashi a ranar alqiyama rabin jikinsa ya fadi. Akwai riwaya ta al-Imam Abu Dawud, yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisi na 2133, man kanat lahu imra'atani, wanda yake da mata biyu, famala ila ihdahuma, ya karkata ma ɗaya daga cikin waɗannan mata, ya fi kyautata mata, ja'a yawmal qiyamati wa shiqquhu ma'il, zai tashi a ranar alqiyama rabin jikinsa ya shanye, yana tafiya a karkace, inji annabi Muhammad. Haramun ne musulmi yake adalci tsakanin matansa, idan yayi haka ya ci amanar aure. Ka duba aunul ma'bud da ake sharhin wannan hadisi na al-Imam Abu Dawud mujallal na 4 shafi na 234. Aka ce wal muradu bil maili fil qasm wal infaq, kada a samu karkatawa ga wata mace tsakanin matan da kake da su, in ma ta wajen rabon kwana ko kuma ta ciyar da su. Don haka babu bambanci tsakanin ƴar mawadaci da ƴar talaka, babu bambanci tsakanin mace mai jiki da ramammiya, kace ita wannan matar aiku mama ce, cefanin naira 20 ya ishe ta ta wajen girman jiki, da kasancewar ƴar talaka ce ko mawadaci, wajibi ne a samu duka ka daidaita tsakaninsu. Wannan ita ce karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin Aisha matar manzon Allah ta ba da labarin yadda Annabi ya zauna da su. Ka duba sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2135. Aisha ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min mukthihi indana, manzon Allah baya fifita wata mata akan wata daga cikin mu matansa. Inji Aisha, manzon Allah baya fifita wata mace akan wata ta wajen rabo na kwana, zaman da ke tsakaninmu, in ya kwana ɗaya a wajen waccan mata to fa sai ya kwana ɗaya a wajen waccan matan. Manzon Allah baya fifita wata mace akan wata mace. Aisha ta ce wa qala yawmun wa qalla wa kana qalla yawmin, rana daddaye ne za a samu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba, illa wa huwa yatufu alaina jami'an, face Annabi ya zagaye gidajen mu baki daya, fa yadnu min kulli imra'atin, sai ya shiga wajen kowace mace daga cikin matansa dinnan min gairi masisin, ba tare da ya tara da ita ba. Manzon Allah zai shiga gidan kowace mace ya duba lafiyarta a kowace rana. Annabi baya fifita wata mace akan wata, inji matar manzon Allah. Don haka Sheikhul Islam a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 32 shafi na 269 zuwa 70 yake cewa wa hazal adlu ma'murun bihi, wannan adalcin an riga an yi umarni da yin sa a cikin ayar Al-Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Ma damat zaujatan muddin, tana matarka to dole ne kai adalci gare ta. Fa in arada an yutallika ihdahuma falahu zalika, in kana ganin baka son ita wannan mata to ai Allah ya baka damar ka sake ta, a maimakon ka rike ta kana cutar da ita kana cin amanar Allah madaukaki. Fa in istalaha huwa wallati yuridu talaqaha, sai ya kira ta wance, ni fa gaskiya bani son ki, don haka ma nufi na shine mu rabu. Sai ta ce a'a malam ni fa ban san rabuwa da kai. Sai ya ce to ai ba zan iya adalcin ba, ni fa gaskiya bani iya daidaita tsakaninki da wance. Sheikhul Islam ya ce to idan suka yi sulhu da juna ala an yuqima tuqima indahu bila qasmi, ta yarda cewa za ta zauna a gidan ba tare da an bata nata rabo ba, wa hiya radiyatun bizalika, ta yarda ta zauna ba a jima'i da ita, ba a kwana da ita, ba ta da rabo, to halal ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shikenan sai a zauna haka, kuma baka yi zalunci ba. Amma Sheikhul Islam ya ce lakin in kana yuhibbuha aksara wa yata'uha aksara, ta wajen jima'i wannan adalcin ba a yi umarni da yin sa ba, dole ne a samu miji yafi jima'i da wata mace akan wata mace, dole ne a samu miji yafi son wata mace akan wata mace. Fa hadha la haraja alayhi fihi, babu ko laifi. Me yasa? Nan ma akwai hujja ta ayar Al-Qur'ani suratul nisa'i aya ta 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa la haraja,
walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i wa la haraja, فلا تملوا كل المال فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
Allah madaukaki ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, ba za ku iya daidaita soyayya tsakanin matan ku ba, walau harastun ko da kun yi kwadayin haka. Duk inda ka so a ce kana son matanka soyayyan iri guda yanda kake son amarya, haka nan kake son uwar gida, Allah ya ce ba za ka iya ba. Zuciya mallaka ce ta Allah, dole ne a samu kashi son wata akan wata, in ji Allah madaukaki. To wannan an sani ba za ku iya mallakan shi ba. Fala tamilu kullal mail, to kada dai ku karkata mu guda duka karkatawa ya zama an yi watsi da dayan. Fatazaruha kal muallaka, an bar ta kamar ratayayyar mace, ita ba a saukar da ita ba, bare ta huta, ita ba a rike ta a matsayin mata ba, bare ta samu natsuwa. Wa in tuslihu wa tattaku, idan kun yi sulhu da juna akan cewa za a zauna haka babu jima'i, ta yarda, wa tattaku kuma kun kiyaye Allah, wannan shine sharadi na biyu. Ita mata ta yarda za ta zauna da miji kada a yi jima'i da ita, to za ta ji tsoron Allah, ta kiyaye shi babu zina, za ta iya mallakan sha'awa. Wa in tuslihu, kun yi sulhu da juna, wa tattaku kun kiyaye Allah, fa inna allaha kana ghafurar rahima, to Allah fa ya kasance mai yawan gafara, Allah mai yawan jinkai ne. wa in yatafarraqa
yughni allahu kullam min sa'ati wa kana allahu wasi'an hakima.
Wa in yatafarraqa, idan kuwa sun rabu, wanda shine zabi na karshe, ba ka san wannan mata, don haka ba za ka iya adalci gare ta ba, to makwaran al'amari shi ne ka sake ta. Idan kun rabu, yughni Allahu kullam min sa'atihi, Allah zai wadata kowane daga yalwarsa, dukiyar Allah tana nan da yawa. Kai ne wannan matan ta yi maka muni ba ka san ta, li kulli saqitin laqitun, duk abin da ya fada akwai mai tsintansa. Wani ya dade yana fatan Allah ya bashi auren irin wannan mata, yau gashi ta fito ka sake ta, sai ya zuba ruwa a ƙasa ya sha, shi kuma irin nashi ya samu. Wa kana Allahu wasi'an hakima, Allah ya kasance mai wadatarwa, Allah mai hikima ne. Allahumma inna na'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satil bitala. Nashida, wanda ya fifita matansa akan uwar shi, wannan ya ci amanar aure. Wallahi in ka bincika da kyau, za ka samu maza da dama
suna fifita matansu akan iyayensu, kuma Allah da kansa ya yi umarni gare mu mu kyautata ma iyayenmu a suratul Isra'i. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa
iyyahu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa bil walidayni ihsana. Imma bulughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma qul lahuma qawlan karima.
Waffiq lahuma janaha dhulli min ar-rahma. Karshama addu'a
ga kai. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ubangijinka yayi hukunci ya kai Muhammad, Ubangijinka yayi hukunci, in dai za ku yi bauta to kar ku bauta ma kowa face shi Allah. Wa bil walidaini ihsana, iyaye kuwa Allah yayi hukuncin lalle ku kyautata musu. Wa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ko dai tsufa ya samu ɗaya daga cikin iyayenka, imma ɗaya daga cikinsu ko kuwa duka ɗin aka ce sun manyanta kuna tare, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما كركا يدا كفدا musu kalma ta raini in ma tsaki ko makamancin sa wala tanharhuma kuma kada ka daka musu tsawa iyaye fa iyaye ne ba a tsawata musu wa qul lahumu qawlan karima in za ka yi magana da iyayenka to kai magana da su magana ta girmamawa wa khfib lahumu janaha dhull min arrahma kuma ka sassauta musu fuffuken wato na jin kai wa qur rabbi irhamhuma ka dinga yin addu'a kana cewa ya Allah kai jin kai ga iyaye na kamar rabbayani sabira kamar yanda suka yi jin kai gare ni tun ina karami yanda iyaye na suka tausaya min ina karami ba ni da karfi ba ni iya rikon kaina suka yi min tarbiya har na girma to Allah ka tausaya musu kai ma wa duba sahihul adabil mufrad hadisi na 7 urwa yana cikin tabi'ai Allah ya masa rahama mai Allah yake nufi da cewa waqfib lahumu janaha dhull min arrahma urwa ke cewa yalinu lahumu abinda Allah yake nufi shine ka sassauta al'amarinka ga iyayenka hatta la yamtani aminkai in ahabbahu duk abinda iyayenka suke so to kai baka da ta cewa
abinda Allah yake nufi kenan abinda duk iyayenka suke bukata to fa kai baka da zabi duk abinda mahaifinka yace ba ni sai ka bashi abinda gatumarka tace ba ni sai ka bata matukar wannan abin bai saba ma dokan Allah ko manzansa ba wannan shine abinda Allah yake nufi da waqfib lahumu janaha dhull min arrahma jin kai ya kunshi alkhairi da kake yi ma matanka da alkhairi da kake ma ƴaƴanka da alkhairi da kake ma abokanka da alkhairi da kake ma makwabta da alkhairi da kake ma bayin Allah to duk abin da ake ce ma rahama ka fi sassautar da shi ga iyayenka inji Allah madaukaki ashe fa in ana batun hidima ne a duniya karka a samu kana hidima ga wani dan adam hidimar da ta wuce irin na iyayenka abinda Allah yake nufi kenan da waqfib lahumu janaha dhull min arrahma inji urwa bin zubairi dan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a sa iyaye suna da matsayi mai girma a wajen Allah madaukaki idan kana son Allah madaukaki ya yarda da kai to tilas kai biyayya ga iyayenka hadisin manzon Allah yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 1899 riba rabbi fi riba walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatu walidi inji manzon Allah yardan Allah tana tare da yardan mahaifi fushin Allah yana tare da fushin mahaifi shi ne wani malami yake cewa karka damu da cewa mahaifinka baba ka dinga min addu'a in kai haka ma ka wahalar da kanka kawai kai masa alkhairi duk sa'ilin da hankalin mahaifinka ya kwanta sai Allah ya bude maka rahamarsa kawai idan iyayenka sun yarda da kai kai dan gata ne saboda iyaye suna da matsayi mai girma a wajen Allah madaukaki ka kiyaye neman fushin su babu mutumin da hakkinsa ya kai hakkin iyaye a kanka don haka ba a daidaita hakkin mata da hakkin iyaye sahabban manzon Allah tuni sun fahimci haka ka duba silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 914 عبد الرحمن السلمي يتي إن رجلا منا بايا متور النبي محمد أزامن صحبان النبي سنة نندري وترانا ونمتندق جموتا بأي أمرته أمه أن يتزوج سيؤوش تكراش تتيوان جيكي أولي فلما تزوج امرأة لوك تندي أولي وتم تدي يكي سنت سوسي uwarsa ce ta bashi umarnin ya yi aure ya kuma samu matar kirki wacce take son shi yana son ta ya aura ranan amaratu an yi farika ha sai ta ce masa wane wannan matar umarni nake ma ka rabu da ita ban son zamanku sai ya ce a nan kam ba zan yarda ba a nan akwai alamar za a saba ma annabi muhammad ka saki matan ya ce a ko da dai manzon Allah ba shi duniya ai akwai sahabban annabi muhammad suna nan da rai fartahala ila abid darda'i
sai gashi ya zo majalisin abud darda'i sahabin manzon Allah
ya aba
dardai uwata ina zaune ba ni da aure tace fa in yi aure na tafi nayi auren nan sai gashi yau ta kira ni wai in saki matan to abinda nazo in yi tambaya akai shine shin in na bi umarnin uwata an ya ku ban saba ma sunnar annabi Muhammad ba sai Abu Darda yace ma annabi alladhi amuruka an tutallika to saki babban al'amari ne ni dai bazan ce je ka saki matanka ba wama ana billadhi amuruka an tumsikaha ni kuwa ba zan ce ka je ka rike matanka ba tunda uwarka ta ce ku rabu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul amma zan baka matashiya wannan matashiya ta ishe ka naji annabi Muhammad yana cewa alwalidu awsatu abwabil janna mahaifi shine kofar tsakiya ta gidan aljanna fa inshi ita fa aba zalika albab in kaga dama sai ka aje wannan kofa dan dai ita ce kofar shiga aljanna a wahfidhu in kaga dama ka je ka tsara wannan kofa don ka shiga aljanna wannan kuma ruwanka ta shiga tafi bai dai ce ya sake ta ba Abdurrahman Salami yace faraja ai kafin ya dawo majalisin mu Allah bari ya iso mana waqt faraka hasura bu da wannan mata Allahumma inna na'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satil bitana mutumin da ke barin iyalinsa da yunwa shi ma ya ci amanar Allah madaukaki mas'ala ta bakwai kenan ta karshe akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 996 yana cikin irwaul galil hadisi na 894 khaisama yace kunna julusan ma abdullah ibn amr muna zaune tare da abdullah ibn amr sahabin annabi muhammad iz ja'ahu kahramanul lahu sai ga wani wakilin sa wanda ke kulawa da bayin sa yazo abdullah ibn amr yana da bayi to saboda mutum ne mai dukiya sai ya dauki wani mutum ya bashi aikin kulawa da waɗannan bayin abdullah ibn amr ko sahabin manzon Allah khaisama yana cikin almajiran sa yace muna zaune da abdullah dan amr sai ga mai kulawa da bayin sa yazo fa kala sai ya masa tambaya a aqaitar raqiqa qutahum shin ka ba mu bayin nan abinci kuwa
kala la sai wannan mutumin da aka wakilta masa kulawa da bayin yace bai ciyar da bayin ba
kala sai yace fan talik fa atihim to maza ka tafi ka je ka ba mu bayin nan abinci abinda yasa nace maza ka tafi ka ba mu waɗannan bayin abinci kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan ko manzon Allah yace kafa bil mar'i isman an yuhabbisa amman yaqutu amman yamliku qutahu a ranar alkiyama da za a tada mutum a binciki ayyukansa gaba ɗaya sun yi daidai laifinsa ɗaya tak ya bar waɗanda ya mallaka da yunwa ya ki ba su abinci wannan shi ne laifin annabi ya ce to wannan laifi ya ishe shi ya tafi wutan jahannama mutane ne suka dogara da kai ka tsare mata a gida ka tsare bayinka ka tsare ƴaƴanka ka ki ba su abinci sun zauna da yunwa manzon Allah ya ce to wannan zunubin shi kadai ya ishe ka tafiya wutar jahannama akwai wata riwaya da manzon Allah yake cewa kafa bil mar'i isman an yubayyi man yaqutu mutum nawa ne yake cin abinci mai dadi a kasuwa matarsa tana gida tana cin mummuna ka duba sahihu sunan abi daud hadisi na 2142 wani sahabi ke tambayan annabi Muhammad ya rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi shin menene haƙƙin matan ɗayan mu a kansa in mutum yana da mata menene haƙƙin da yake kansa akan game da ita kala sai manzon Allah yace tutimaha idza ta'imta in ka ci abinci to ka ci yadda ita wa taksuha idza tasaita in ka dinka kaya ka dinka mata idan ka ci ka ciyar da ita in ka dinka ka dinka mata don Allah mu auna da wannan zamani ko shin haka nan ake da za ka fita kasuwa ka ci gyada to fa abinda manzon Allah yake faɗa shine rike ka dan aljihu ka kaiwa uwar gida muduba aunul ma'bud mujallal na fadi shafi na 241 wani malamin sunna da ake ce masa al-alqami yace wa hada amru irshad na'am ba tilas bane ya zama duk abin da kace ce ka ci yadda matanka amma shiryarwa ce irin ta annabi Muhammad yadullu ala anna min kamalil muru'a yana daga kamalar mutunci baka zama mutum mai cikakken mutunci a wajen Allah sai lokacin da ya zama duk abin da kace ka kaiwa matanka kadan an tutu'ima ha kullama akalta duk abin da kace ka bata wa taksuha idza kasaita inda duk aka samu
ka dinka kaya to fa guda biyu ne gana ka gana ta in an yi haka to an yi adalci amma yin haka din ba wajibi bane sai dai shike baka darajar kamala a wajen Allah madaukaki
matukar wannan matar ba a batta da yinwa a gida ba shikenan amma in kana son ka zama mutum mai cikakken mutunci a wajen Allah to fa sai kai haka nan Allah ke cewa wa atizal qurba haqqahu
wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil wa la tubdir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura
a suratul isra'i ayata 26 Allah ya ce wa ati dhal qurba haqqahu ka ba mana kusa da kai hakkinsa ashe hatta makusantanka suna da hakki na musamman akan ka makusantanka suwaye su ne ƴan uwanka na jini da kuma iyalan da suke tare da kai a koda yaushe ka ba su haƙƙinsu in ji Allah madaukaki wal miskina ka ba matalaka haƙƙinsa wabna sabili ka ba matafiyi haƙƙinsa wala tubazzir tabzira kada a samu kana almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin waɗanda suke almubazzaranci Allah madaukaki yace ƴan uwan shedanu ne wa kana shaytanu li rabbihi kafura shi kuwa shaytan mai butulci ne ga Allah madaukaki ya kamata a samu kana kyautata ma iyalinka kana kyautata ma ƴan uwanka kamar hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari yana sahihu Muslim hadisi na 997 manzon Allah yake ce ma wani mutum ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha in ka samu alkhairi ka fara yi ma kanka a gani a jikinka matukar kana da wadata fa in fadala shay'un fa ahlika in an samu ragowa to matakka fa in fadala min ahlika shay'un bayan gida ya koshi fa lidhi qarabatika to danginka a samu duk sun wadata kada ka zama inuwar giginya ya saba ma sunnar annabi Muhammad fa in fadala an qarabatika shay'un sai fa ka fara da kanka iyalinka makwabta danginka sannan manzon Allah ya ce fa hakaza wa hakaza fa baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika sai a daibi dukiyar a watsa da mahagu gaba da baya amma fa ka tabbata na kusa din nan sun samu haƙƙi an ce mana lokaci ya cika muna roƙon Allah madaukake sa albarka
cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku Allah ya sa albarka a cikin wannan aure idan akwai tambayar da ta shafi abin da na faɗa to zan amsa idan ba ta shafi abin da na yi magana a kai ba don Allah a bata akwai malamanmu na sunna a garin nan su za su amsa da ikon Allah kai hakuri ba zan amsa ba Allah ya saka wa malam
da abin da ya tunatar da mu Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji wallahi ya bada sharadin amsa tambaya masu tambaya sai su mana hakuri kusan dai wanda take da cikakkiyar alaka da darasin malam ita ce wanda ta shafi amana wanda kusan malam da ita ya fara kamar yadda malam yake cewa Allah ya dora wa dan adam amana to shin baban mu annabi adam ne ya karbo amanar ko mu ne muka karba da kanmu ita ce tambaya
ko duk mutumin da ya furta kalmar shahada amana tana kansa wanda duk ya furta kalmar shahada amana tana kansa da zaran ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan amana ta hau kanka sannan waccan amana da yake magana akan ta malaman sunna sun kawo hadisi da dama wadanda suke tabbatar da yadda halittar annabi adam ta kasance bayan Allah madaukaki ya suranta halittar annabi adam an halicci rayukan yan adam baki daya tun daga na farko har zuwa na ƙarshe da aka halicce su sai aka tara su a wani fili da yake arfa a wannan guri Allah ya dauki alƙawari wajen yan adam baki daya Allah ya ce kun shaida ni ne mahaliccinku baki daya mutane suka ce mun shaida ya Allah da aka dauki wannan shaida sannan Allah ya ɗebi rayukan nan ya zuba a kashin bayan annabi adam in lokacin zuwan ka duniya ne sai ka fito don haka duk dan adam da ke zuwa duniyar nan musulmi ko kafiri yana zuwa da wannan amana tana nan a wuyarsa ya san da ita ba ma sai an gaya masa ba don haka gaskiya guda ce hatta kafiri ya san gaskiya sai dai ya kita saboda kuma san zuciya Allah shi kare mu
tambayar mu ta ƙarshe da take da alaka da darasin mallam shine yana cewa mutum ne shi kansa yana da yawan sha'awa kuma ba shi da halin da zai aure sai yake shiga daki ya kulle kansa yayi ta goga azzakarin sa a jikin katifa har ya biya bukatarsa yana son karin bayani kan haka laifi ne ko kuma ya halitta
amma shi ba tun wala wato ta shafi amana ita ma wato mutum ne ba shi da halin aure sai yake fitar da sha'awarsa ta amfani da bango ko kuwa dai a ce yana amfani da hannunsa yana cire sha'awa shin wannan laifi ne babu ko shakka laifi ne domin Allah madaukaki ya faɗa mana walladina hum ala furujihim yuhafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum da akwai zabi na uku da Allah ya faɗa guda biyu ne ko dai baiwa ko matar aure in ban da waɗannan hanyoyi biyu haramun ne musulmi ya cire sha'awa ta amfani da wani abu amma in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 34 shafi na 230 ya kawo magana akan larura tattare da mutumin da ke samu rashin lafiya domin akwai mutumin da sha'awa ke zama masa ciwo matukar ba ya cire wannan sha'awan bane yakan samu rashin lafiya yana cutuwa ainun babu shakka ana samun irin su waɗannan mutane malamai sun ce larura ta same su dan sun yi haka din ba su yi laifi ba amma banda haka babu shakka haramun ne mutum ya cire sha'awa in ma da hannu ko ta amfani da wani abu mutukar ba matarsa ta aure ba ce ko baiwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa alaikum assalam
mala Allah ya saka da alkhairi akwai wa'azin kasa da za a yi a kasar Niger sati mai zuwa a Telebire an ce duka wanda suke son zuwa karshen ranar da za a karbi kudin mota shine talata mai zuwa saboda za a kai ran Laraba ga dutse kenan Jigawa line a biya ran Alhamis za su zo za a tashi kuma ran Juma'a kudin mota shine naira 700 ta biyu ga duk wanda yake da bukatar cin abinci an tanada kamar yadda aka faɗa a bayan an baje wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya dauka musulunci da musulmai Allah ya karya kuma kafirci da kafirai ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم